بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن الصبر ديا قوات الربيع الآخر هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو ديا دريه أولى ثلاثين تقوص دي دي دا ثلاثين ديا قوات ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاشدا wannan shine kaset na 104 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da al'ada da tsarin rayuwa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuran rayuwarsa da addinin sa malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya saboda duban yadda yayi wannan aiki alhalin yana halin tafiya kasar Makka inda yaje aikin haji nesa da littafansa da iyalansa Allah ya saka mushi da alkhairi Al-Imam Sheikhul Islam al-Thani Ibn Qayyim al-Jawziyya yana tattauna mana game da masail dake da alaka da wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibadojin azumi mun kwana akan bayani game da wato mas'alar dake da alaka da azumi idan mutun yana yin shi hukuncin yayi kaho a inda muka ji tattaunawa mai tsayi dangane da hadisin kaho wanda malamai suka yi cha akan shi duk da yake al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da wasu malamai a takeice malam ya kawo mana maganganun su Imam Ahmad da su Abu Hatim da su makamantan su waɗanda suka ainihin soki wannan hadisi suka nuna bai inganta ba zamu zo mu ji wasu ƴan ƙara-ƙaran bayanai kaɗan insha Allah ko kuma khulasa na wannan magana amma bari mu ƙarasa zuwa ƙarshen gaba inda yace faslun ga wata gaba وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اكتحل وهو صائم أرويته دغ منزن الله صلى الله عليه وسلم تشوا ياي يا سن يقلي ايدنسا وهو صائم الحالين ينا ازمي وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الاسمت أرويته تشوا النبي صلى الله عليه وسلم يا فتو وترانا اتكر رمضان idan shi cike da kullin ismit wala yasihu wannan riwaya ma la yace bata inganta ba wa ruya anhu annahu qala fil ismidi kamar yadda aka ruwayato yayi magana game da al ismit wannan kulli dan madina ko yace liyattaqihi as-sa'im lalle ya kamata mai azumi ya kiyaye shi wannan ma riwaya ma la yace wala yasihu bata inganta ba al imam abu dauda ne ya fitar da ita da isnadi munkari Malam Albani a cikin Abdaifa lamba ta 1000 da lamba 14 ya tabbatar da ainihin wato nakararta a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna Abdurrahman dan Mu'ama dan Nu'manu dan Ma'bad wanda malamai suka ce majhuli ne haka hadisin da yazo da cewa la taftahil wa anta sa'im shi ma wannan hadisi ne da'ifi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi ga al-Imam al-Bukhari a cikin littafin ainihin wato at-Tarikh al-Kabir cewa annabi ya ce wai kar ka sa kulli alhalin kana azumi dukan su waɗannan hadisan basu inganta ba wanda suke nuna haramci ko sunnancin sanya kwalle din da haka yana nan a asali ba abinci bane ba abin sha bane ba magani ne dake zaunawa a mazaunin abinci ba dan haka ya halasta ga wanda yake bukata sai ya sanya babu lafi insha Allah ina fata mun gane wannan wa qala abu dauda qala li yahya ibn ma'in huwa hadithun munkarun yace Abu Dawuda yace Yahaya dan Ma'inu yace da ni wannan hadisi ne munkari to wannan shine karshen gabobin da ya bayani dangane da ainihin wato abubuwan da suke da alaka da abubuwan da suka halasta ga masu azumi za mu dauko kankanin bayanai insha Allah daga wannan dan littafi mai albarka gashi al-ilmamu bi ahkamis siyam littafin malam ainihin wato Samir ibnu Amin az-Zuhairi Allah ubangiji ya kara mishi lafiya wannan malami malami ne daga cikin malaman da suke raye a yanzu asalin shi mutumin kasar Misr ne gashi nan da littafai kala daban-daban babban dalibi ne daga cikin wato khirrije waɗanda suka koyi karatu a gun malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafin nan kankani ne amma yana da albarka kwarai al-ilmamu bi ahkamis siyam wannan dake hannuna bugun darus salaf ne suka buga shi darus salaf basu ambaci tarihin bugawan ba babu ainihin date na bugawa sai dai ga alama ba a buga shi kafin shekara ta 1416 ba kamar shekara 10 da suka gabata domin muqaddimar littafin da malamin yayi ta at-tabaatu thaniya abinda take nunawa kenan to gashi daga shafi na 30 da ainihin wato shafi na 37 36 inda yake umurun la tu'athiru fi sihhati siyam wasu abubuwa waɗanda ba su da ta'asiri wajen ingancin azumi ba sa rage wa azumi inganci ga sunan ya kawo su na ɗaya yace istimalu siwak fi kulli waqtin wa hinin fi nahar ramadan halastin amfani da aswaki a kowane lokaci a cikin wunin ramadana sawa'un da safe ne da rana ne da la'asar ne wa mithluhu kwatankwacin aswaki farshatul asnan toothpaste wal wato abin nan brush shine farshatul asnan wal ma'ajun da kuma shi kanshi toothpaste din zaka yi amfani da brush ka sanya mishi hoda ko man makilin da ake cewa da Hausa kenan ko ka goge bakinka ka wanke babu laifi duka ya halasta saboda yana nan akan asali saniyan na biyu al madmada wal istinshaqu bighairi mubalagha kurkuran baki da shaka ruwa ba tare da wuce makadi da rawa ba mun ji hadisi game da wannan falisan na uku al iktihalu sanya kwalli wal qatratu da kuma eye drop maganin ciwon ido fi udhunin aw aynin ga ido ko kunne air drop ko eye drop wa in wajada ta'ama fil halaq koda ko in ka saka maganin ciwon idan ko ka saka maganin ciwon kunne zaka ji dandanan sa a makogoran ka babu lafi insha Allah rabi'an na hudu tazawwuqu ta'am dandanan abinci ga mata masu yin abinci ko masu saida abinci babu lafi za su yi abincin da za a yi bude baki da shi idan sun zo dafawa su dandano dan su ji ainihin wato sanwa ta hadu bi sharti Allah yudkhila shay'an fi jawfihi amma ba wai mutum dandana zai hadiye bane sai ya tofar kan ibnu abbas yaqulu la ba'asa an yazuqal khal ibnu abbas ya kasance yana cewa babu laifi mutum ya dandano kunu wa shay'a yuridu shara'ahu ko abin da zaka siya zaka sai zobo ko zaka sai nono da rana da azumi babu laifi ka cewa mai nonon ta baka kaji ba tsani misali ka dan sa a bakin harshen ka tofar wannan duka babu laifi bukhari ya ta'likin wannan abin nan haka zaka sai man gyada ne zaka sai zuma ne wani abu dai wanda zaka siya da azumi da rana duk wannan ya halasta jama'a bayan ce ka je ka tayi bane amma ka ga wani yayi ya halasta khamisan nabiyar al-qubla sumbanta kiss wal mubashara da kuma rungume meniya li shekhi wa shabi ala sawa ga matashi da dattijo daidai wa daida idza lam yu'addi dhalika ila al-wuqu'i fil mahbub matakar wannan bai kai ga aukawa zuwa ga abin da zai zama haramun ba wa huwa al-jima'u al-mubtilu lis-sawm wato azmi jima'i wanda ke bata azmi wal mujibu lil qada'i wal kafara wanda zai tirsasa kuma sai an biya bashin azumin kuma an yi kafara mun ji bayani dangane da wannan shi ma dalla dalla ko sai kuma na shida al-hiqnu allura injection da za'a yi wa mutum bi kulli anwa'iha dukkan nau'in ta IV ce IM ce wace ce duka za a iya yi matukar ba an yi mishi ne a matsayin surplus na abinci ba kamar mutumin akwai mutumin da bai da lafiya bai iya cin abinci to ana mishi wata allura da za ta tsaya matsayin wannan energy da abinci ke bayarwa to wannan tana karya azumi domin daidai wa daida take da abinci hasali ma abin da ke cikin ta na abin nan wato mawad ghiraiya nutritional values da ke cikin ta ya mafi na gama garin abincin da ake ci dan za a yi wa mutum kwaya ɗaya wanda zai iya sati guda bai buƙaci abinci ba to wannan aka mai ita iya wannan duration din da take da effectiveness take aiki to wannan duration din duka zai yin azumi ma'ana maka ta kwana uku to duka kwana uku nan baka da azumi domin ka ci abinci a madadin na kwana uku a madadin cin abinci da zaka yi so tara kenan 3 square meal times 3 ko to wannan za ta tsaya a matsayin shi amma dan allura da za a yi mutunta zazzabi mura ciwon kai ciwon jiki kaza wata allura da duk wata allura da zai mutum babu lafi insha Allah yace li annaha wa in wasalat ila al-jawfi fa innaha tasilu min ghairi al-manfadh al-mu'tad dan koda ta kai cikin ciki to bata kai ta cikin ciki ta hanyar da aka saba ta makogoro ba daban take da magani wanda zai zama tablet ko syrup wanda zaka dauka ka korba da ruwa ka kore kwayoyin ko kuma ka kore maganin wanda yake ainihin abin nan syrup sai kuma sabi'an na bakwai bala'ur riq wan nukhama abin nan dandano ko kuma miyau bala danshin miyau dake cikin bakin mutum wan nukhama da danshi ko haɗiye kaki an nukhama shine kaki sputum kenan kaki wanda sai an yi tari yake fitowa dan mutum ya tari ko ya kakaro shi sai rasa inda zai tofar ko ya haɗiye kayan shi babu lafi haka kuma majina shine abin nan ko na ake ce mishi felin ko majina wanda ake jin shi a cikin abin nan makogwar wannan abin nan cikin karan hanci yawa kar cikin karan hanci wanda wani lokaci kawai sai ta sako cikin baki da kuma wancan wanda shi kuma sai an kakaro daga ƙasa yake tahowa dukkanin su bi dan mutun ya hade babu lafi saboda duk wannan suna kan asali ne wama la yumkinu lihtiraza minhu da abin da ba za ka iya tsira daga barin shi ba kal gubar kamar kura wanda yake aiki a site ana gini ko me nika a inji garin nika yana tashi ko makamantan su kal gubar wa ghairi zalika da wani abu makamancin haka sai kuma isti'malu anwa'id dawa na takwas amfani da nau'o'in magunguna Allah ya tadkhulu al-jawfa wanda ba sa shiga ciki kal marahim kaman ointment shine marahim duk magani wanda za a shafa maganin wani ciwo ko wani ulcer dake jiki ko wani skin disease wanda za a goga a jikin jiki kuma yana ratsa jiki kaman irin syrup nan da makamantan su to wannan babu lafi wa bukhahi mardar rabwi da kuma inhaler na masu ciwon asma mai asma yana yawo da inhaler sa ana irin wannan sanyin lokacin azumi ne babu lafi dan yayi bukaci zuwa ga ya zuke ta kuma ya zuka babu lafi duka wannan babu lafi sai kuma khala'us sin cire haƙori mutum ya ciwon haƙori da azumi sai a je a cire masa asibiti ko da jini wa inna zalal damu min al-anf ko da jini ya zuba daga hancinsa awul fam ko daga baki duka babu lafi sai kuma wata mas'ala yace ashiran na goma madhgul ilk alladhi la yatahallal tauna tsingam wanda baya narkewa it's not soluble babu wani abu a cikin shi mai narkewa da zai shiga cikin ciki akwai tsingam wanda kawai ana tauna shi ne dan ya hana ka haki babu wata abin nan zaki a cikin shi ko wasu mawad waɗanda shigewa suke cikin ciki Allah sa ku an fahimci wannan karatu dan ka je a ce waɗannan tsingam da ake rabawa da minti na buki da suna da in ka je gun buduraka ta kawo maka tsingam bayan wannan ake magana ba akwai tsingam ne yawanci masu athletes suke amfani da shi masu wasanni da tsalle-tsalle da guje-guje kawai an yi shi dan ka tauna ka daina haki babu abin da ke shiga cikin cikinka kamar yadda ka san misali yara suna busa abin nan balloon kaga ai babu wani abu da suke ci a ciki amma kuma suna jin dadin abin da suke yana rage musu wani zama haka idle ko to haka wannan cingam din yake to irin wannan cingam din idan kai dan kwallo ne ko dan gudu ne ko kana tayin din soja misali sai kuna gudu ka ci shi baya kare azu dan ba abinci bane da yake da kamar asu akida kana tafiya kana taunawa al-sabi wa ashara al-hadi ashara idza tala al-fajr wal ina'u fi yadi as-sa'imi fala yadhu idan gari ya waye a kwano na hannun mutun yana cikin cin abinci sai aka kira sallar asuba to kai ya bari hatta ya qadhi hajatahu minhu har sai ya ci yayi qat wa sawmuhu sahihun azmin shi ya inganta wala haraja fi zalika babu wani laifi game da haka dan hadisi ne ingantacce al-imamu abu dawud ya rawaito shi mun karanta a baya ko cewa idza sami'a adukum an-nidaa wal ina'u fi yadi ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu idan dayan ku yaji kiran sallah yana rike da kwanan abincin sa kada ya ajiye shi har sai ya gama cin abin da yake bukata ma'ana sai ya ci ya sha ruwa ya yi sakuce sai ya miƙe ومن أخر غسله من الجنابة ليلا إلى طلوع الفجر نشا بيكنا هكنا وندي جنكر توان كيش نجنبا da ya samu cikin dare ha fito alfijir fala haraja alaihi fi zalika wa inma alaihi an yubadira lil iktisali babu lafi ga wanda ya bar ainihin wato wanka ha asuba ta yi amma dai ana so ya sauri ya wanka li yadrika salata ma al jamaa dan ya riski sallar asuba tare da musulmi riskar sallar asuba jama'a tare da musulmi ya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci mutane su daina wasa da zuwa sallar asuba cikin jami'i jama'a duk yadda ra'ayi ko za ka rasa wani abu to kaga take karar sallar asuba a cikin jami'i a cikin hadisi imamu abu dauda da isnadi ala shart al-bukhari wa muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allah ka gafarta ma masu fita sallar asuba cikin duhun dare Allah ka haskaka musu a ranar alkiyama masu fita cikin duhun dare ma'ana da sauran duhu su fita su yi sallar asuba kamar irin kasashen mu kenan ma da babu wuta dama ko kaga mu hanyar muna cikin hadisi wadan wasu karashen zai kaje ma asuba ta yi ma baka ma san asuba ka san bambancin dare da rana ba sai dai kawai kaga rana ta fito akwai wani gari da muka je haka wallahi ba za ka san yaushe ne asuba ba idan ka kalla agogo amma in dai dare ne wallahi ba za ka ganshi ba da rana da dare duka ɗaya ne a wajen su saboda yawan fitillu wuta ta ishe su kenan Allah ka kawo mana hasken ruwa to haka kuma sai ce yayi ilhaqi da wannan yace haka mai haila da mai nifasi idan ta tsarkaka cikin dare za ta iya yin azumi ta jinkirta wankan har zuwa fitowa har zuwa asuba sannan abu na sha uku at-tatayyibu fi nahari ramadan sanya turare ranan azumi da a cikin rana sawa'un kana min zalika bil bukhur shin wannan turaren hayaki ne irin na Maiduguri da ake turarawa a jikin kaya aw bid duhuni ko kuma na shafawa a jiki aw bit tayyibi ko kuma wanda yake ake gogawa na digawa ko na fesawa kullu zalika za'idun lis-sa'imi bila haraj duk wannan ya halasta babu laifi ga ainihin wato mai azumi yayi su sai na 14 shine al-hijama wato yin kaho din wanda muka ji dabdala akan shi wanda karshe duk da an yi maganganu akan hadisin amma tikewan hakiki shine ya halasta al-hijamatu dhahaba ba'dun al-ba'd ila annaha tuftiru wasu sun tafi akan cewa tana karya azumi wa hatajju bi qawlihi aqtara as-sa'im wal mahjub wasu suka kafa hujja da cewa annabi ya ce da wanda aka waka hon da wanda yayi duka sun kare azumi sai ce wala shakka anna fi sihhati hadha alhadith lakinnahu mansukhun wannan hadisi tabbata ya inganta amma hadisi ne mansukhi ya kawo maganganun da malamai suke da yawa game da ainihin haka to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ainihin wato suka halasta ga mai yin azumi waɗanda ya kawo guda 14 wanda dukannin su ba sa kare azumi insha Allah wallahu ta'ala ala sai mu koma cikin littafin ainihin wato Zadul Ma'adi inda Ibnul Qayyim yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi siyami tatawwu wannan gaba tana bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da azumin nafila wato ya gama bayani game da azumin farilla na Ramadana zai cike kuma da azumin nafila ke kana sallallahu alaihi wasallama yasumu hatta yuqal manzo Allah yakan yawaita azumi yayi ta azumi har a ce la yuftiru ba zai sake daina yin azumin nan ba wa yuftiru dan kuma ya daina azumi ya fara shan ruwa hatta yuqala sai ya dade bai yi azumi ba har a ce la yasumu ba zai azumi ba wannan bisa irin al'ada shi ne dama ba wai yana daina yin azumi irin yadda mu muka saba a ce wani tunda akai Ramadan yanzu ana jumadal akhira wani bai sake yin azumi ba ba yana kake nufi ba sauran hadisan za su fayyace abin da ake nufi ma'ana tunda an saba ganin al'adar shi ba a mako guda bai azumi ba to idan yayi mako guda bai ba sai a fara tunanin ko ya daina yi tunda an saba ganin al'adar shi azumin da yake daya ne ko biyu a mako to idan yazo wani makon yayi fiye da haka sai a ce to halaya ya canza dabi'a sane ya ƙara yawan azumi abinda hadisi yake nufi kenan ba wai ana nufin ya bi azumi tutur yadda muke bari ba wallahu ta'ala a'lam sai ya ce wa mastakmala siyama shahrin ghayra ramadana bai taba yin azumin wata cikakke ba in ba a ramadana ba wama kana yasumu fi shahrin akthara mimma yasumu fi sha'bana banda ramadan kuma babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake waita azumi a cikin sa kamar sha'ban wato watan da daga shi sai ramadan walam yakun yakhruju anhu shahrun hatta yasuma minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin wani wata ya wuce haka salin alin a ce ga wani wata ya wuce bai azumi cikin sa ba walam yasumi thalathata al ashhura sardan sam da dai bai taba azumin wata uku a jere ba kwana 90 kama yaf'aluhu ba'dun nas irin yanda wasu mutane suke ashe tun zamanin sa ana yi dan ka sai yanzu tsofaffin suka fara azumi tun Rajab to ba sa daina azumi sai ana gobe sallah Rajab Sha'ban Ramadan kwana 90 a jere wannan ba sunna bane malaman bid'a ne mugaye suka ba tsofaffi wannan fatawa suke ba su wahala su da aka ce ma in ba za su iya ba su sha ruwa sai suke azumi har 90 a jere wala sama rajaban qattu dadai annabi alayhi salatu wasalam bai taba azumin tsofaffi ba shine ma'anar rajab ana ba wai baya azumi a cikin watan ba a'a baya yin shi da niyyar yin azumin tsofaffi amma yana yin sauran azunzuman da ya saba a cikin kowane wata yana yin su a cikin rajab kamar litinin da alhamis kamar layalul bid ko ayyamul bid bal ruwiya anhu an nahyi an siyamihi dhakarahu ibn majah amma na'am wala istahabba siyamahu kuma da dai bai taba cewa azumin rajab mustahabbi bane bal ruwiya anhu an nahyu an siyamihi amma hakaito daga gare shi ya hana yin azumin rajab din zakarahu ibn majah ya ambace shi amma da isnadi mai rauni duk da yake ainihin magana ce sananniya cewa ba sunna bane amma hadisin da yazo karara game da cewa annabi ya hana shine bai tabbata ba wa kana yataharras siyama yawmil ithnain wal khamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin kirdadin yin azumi ranar litinin da alhamis litinin da alhamis kuma kowane mako yakan kirdaji yin azumin su baya wasa da yin azumin su wa qala ibn abbas radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah ya kasance alaihi salatu wasalam ya kasance la yuftiru ayyamal bid fi safarin wala hadarin baya shan ruwa ya fasa yin azumi a kwanakin hasken wata ranar wunin 13 da wunin 14 da wunin 15 ga watan musulunci waɗannan kwanaki guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fasa yin azumi a cikin su fi safarin wala hadarin sawa'un yana halin tafiya koko yana halin zaman gida wannan hadisi mala albani ya tabbatar da ingancin sa duk da yake wasu malamai sun yi magana akan wasu daga cikin isnadoji ko malaman da ke cikin isnadin amma sahihiyar magana hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da muhimmanci kwarai game da yin azumin kwanaki guda uku wani lokaci har in sun kubuce mishi ma yakan rama su a cikin wasu kwanaki baya wasa da su zakarahu an-nasa'i al-imamu an-nasa'i ya fitar da wannan a cikin ainihin al-mujtaba kenan wa kana yahuddu ala siyamiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitar da musulmi akan su dinga yin azumin ranan litinin da alhamis kamar yadda al-imamu ahmad ya fitar da shi da al-imamu an-nasa'i haka al-imamu tirmidhi dukkanin sun fitar da hadisi akan haka har ila yau ma al-imamu al-bukhari ma yana da ainihin hadisi daga sahabi abu huraira wanda yake cewa annabi alaihi salatu wasalam babban masoyin sa ya mishi wasiya da abubuwa guda uku daga ciki akwai azumi uku a kowane wata wannan shine akallan abinda musulmi zai iya yi azumi guda uku a kowane wata koda baka yi su a cikin wannan kwanaki ukun a jere ba a ce kowace 11 ka yi azumi kwaya daya ya zama dai ka samu guda ukun nan wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasumu min ghurrati kulli sharin salasata ayyamin al-imamu ainihin abu dauda da nasa'i suka ruwaito daga sahabi abdullahi dan mas'ud yace Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin azumi ghurrati kulli sharin kwanakin da wata yake haske salasata ayyamin kwana uku zakarahu abu dauda wa nasa'i al-imamu abu dauda da nasa'i da tirmidhi suka fitar da shi da isnadi kyakkyawa wa qalat aisha lam yakun yubali min ayyi shahri samaha aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya damuwa a kowane lokaci ya samu hali yakan yi ma'ana ko a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshe ko a jere ko a rarrabe ba dai ya gaza yin azumi uku a wata zakarahu muslim ya ambaci wannan malam yace wala tanaqud baina hadhihi al-athar babu wani karo da juna tsakanin waɗannan hadisan suna tabbatar da abu ɗaya ne cewa azumi uku dai a cikin wata baya gaza su to aslan ya fi so ya yi su a cikin kwanakin haske din nan amma in bai samu halin yin su ba to daga wannan kwanakin ragowar makonni biyu na watan to zai kokari ya samu lokaci ya yi su kamar yadda zamu ji wani lokaci idan haka ya rage sauran mako biyu sai ya kirdaji litinin guda daya da alhamis guda biyu da zasu rage a wata sai ko mun gane ma'ana idan wata ya shigo to yakan jira har tsakiyar wata sai ya azumi wannan azumin da ya saba yi to idan wani abu ya bujiro masa wanda bai samu halin yin wannan azumin ba zaka yanzu saura mako biyu a cikin wata to a cikin mako biyu bisa al'ada za a samu alhamis guda biyu da litinin guda biyu a kowane mako ko to sai yayi azumin alitinin guda daya da alhamis guda biyu zamu ji wannan riwaya insha Allah wa amma siyamu ashr dhulhijja faqad ikhtulifa fihi faqalat aisha ma ra'aytuhu sa'iman fil ashr qat dhakarahu muslim yace amma dangane da ainihin azumin kwanakin dhulhijja fa an yi sabani game da wannan Aisha radiyallahu anha Muslim ya fitar take cewa ni ban taba ganin shi yana azumin kwanaki 10 din nan na ainihin wato farkon Zulhijja ba daga an shiga watan Zulhijja zuwa ranar da za a je Arfakir wa qalat Hafsa arba'un lam yakum yad'uhunna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda hudu manzon Allah baya barin su da dai inji Hafsa siyamu yawm Ashura azumin rana Ashura wal ashru da azumin kwanaki 10 na farkon Zulhijja wa salasatu ayyamin min kulli shahrin da kwanaki 3 a kowane wata wa raka'atul fajr da raka'a biyu na sallar asuba haka al imamu Ahmad ya fitar da wannan ainihin hadisi malam yace da karahul imamu Ahmad sai dai isnadin shi da'if ne akwai Abu Ishaq al Ashja'i al Kufi wanda malamai suka ce majhuli ne ba a san kowa yayin shi ba da haka wannan riwaya ba ta tabbata ba wa zakara al-imamu ahmad an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yasumu tis'a dhulhijja al-imamu ahmad ya saki ambata daga wata daga cikin matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana azumin kwanaki 9 dhulhijja dan kwana na 10 shine ranar sallah babba ba azumi to wannan ma da aka ce kwanaki 9 ita ce riwayan al-imamu ahmad da Abu Dawuda da Nasa'i kuma isnadin ta tabbatacce ba ana nufin kwana 9 duka bane ma'ana yana yin azumi a cikin wannan kwanakin su ainihin wato al-Khattabi a cikin littafin Ma'alimus Sunan da kuma abin nan Aunul Ma'bud na abin nan sharhin Sunan Abi Dawuda na abin nan Mubarak Fori duka sun tattauna game da wannan kamar yadda aka ce ne yana azumin watan Sha'ban amma kaga ba duka Sha'ban din bane ba duka Sha'ban din bane na fata mun gane wannan kamar da za a ce kana yaqumul layla yana qiyamul layli amma ba duka dare mu take qiyamul layli ba fadan haka ba bai darsasuwa cikin tunanin wani mai tunani cewa da zarar na ta fadi mutum zai kama qiyamul layli har asubati dan wannan shine kuma al-layl daga faduwar rana zuwa fitowar ta wana wani bangare na dare ake qiyamun shi sai a ce ayi qiyamul layli ko haka wani bangare na kwanakin ainihin wato Ashru Zulhijja ake yin azumin su ko abin nan kwanaki 10 na farkon wato watan al-Muharram sai a ce an azumci wannan kwanaki wa yasumu Ashura sannan yana yin azumin Ashura wa thalathata ayyamin min ash-shahri da kwanaki 3 a wata aulis naini ko kuma yayi litinin min ash-shahri a watan wal khamis da kuma al hamis wa fi lafzin aw an lafzi al khamisaini da al hamis guda biyu shine wanda muka ishara in ka karanta sharhin ainihin Abdul Musin al Abbad na littafin Abu Dawuda ya tabbatar da cewa abinda yake nufi khamisun marrataini al hamis so biyu in ka hada da isnaini da litinin kaga an samu sarasta ayyamin to wannan yakan faru ne a mako biyu na karshen wata idan yayi misin din tsakiyar wata sai rama a cikin litinin da wasu alhamis guda biyu wadanda za a samu a cikin wata wannan hadisi ya tabbata ce insha Allah wal muthbitu muqaddamun ala an-nafi in sahha malam ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa wanda ya tabbatar to yana gaba da wanda ya kore idan wannan ya inganta aisha ita kaga a riwayata ta ce sam bata taba ganin yana yi ba su kuma wadannan suka ce sun taba ganin yana yi dan haka nasu din nan karin ilimi ne akan abu da ya taba gani ba na'am a larabci bai dauki rana ta 9 ba eh rana ta 9 tasi azul hijja zai zama وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال أزمنكما كوانكي شد أوتن شوال يا تبت دق منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر ين أزمن وأنن كوانكي تارد وتر رمضان daidai yake da azumin shekara guda shine ma'anan dahar ana kuma ramadana kwana 29 ko 30 yana wakiltar kaman in kararraba shi zai wakilci watanni 10 kenan sai ragowan watanni guda biyu sai ka dauko ka ba su ainihin waɗannan kwanaki guda shida kowanne wata guda uku kenan domin alhasanatu bi ashri amsalha kaga mutun yana da azumi 36 waɗannan 36 idan kai ainihin kamar da su kowanne guda 10 zai zama azumin kwana 360 wanda shine approximation na shekara alisafin kwanaki ina fata mun gane to abinda hadisi yake kirifi kenan cewa idan mutum yayi azumin ramadana ya biyo bayan shi da kwanaki shida a cikin shawwal to yana daidai da wanda yayi azumin shekara wannan azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi kuma yana umarni da a yi shi azumi ne matakan falala da ainihin daraja mutane su saba da yin shi alhamdulillah anan kasashen zaka ga an saba da shi anan sosai musamman kuma saboda yaduwar karantawar sunna duk da abin mamaki malikiya ba ta yarda da wannan azumin ba amma zaka ga hawan da suke tutiyan su malikiya ne suna yi kuma ba sa aibata komai a ciki sai wata rana kuma an yi wani abu sai suke an saba malikiya wannan malikiya suka ce makruhi saboda kada jahilai su yi tsammanin wani bangare ne na ramadana saddu zari'a ka'idar su ko Allah ya gafarta mana gaba daya وأما صيام يوم عاشوراء شكو أزم الران عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام من زن الله صلى الله عليه وسلم يكسن تينا كرداد أزم عاشوراء وتران قوم قوة محرب في يد والصورة قانك ولما قدم المدينة يعند من زن الله صلى الله عليه وسلم يهجر يداو مدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه sai ya samu yahudawa suna azumin ranar ashura kuma suna mutunta ranar ashura suna ba ta muhimmanci suna observing dinta a matsayin wata rana ta musamman faqala sai ya ce nahnu ahqqu bi musa minkum mu mun fi ku cancantan mu girmama annabi musa saboda an ba da labari cewa wannan rana ita ce ranar da Allah ya tsirtar da annabi musa daga sharrin fir'auna da bala'isa fasamahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin wannan rana ta ashura wa amara bi siyamihi ya bada umarni cewa ayi azumin qabla fardi ramadana tun kafin a farlanta azumin ramadana falamma furida ramadanu qala man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu yayin da aka farlanta ramadana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ga dama yayi azumin ramadana ashura wanda ya ga dama ya bashi haka al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga aisha radiyallahu anha sai malam yace وقد استشكل بعض الناس هذا wasu daga cikin malamai sun kawo rudani sun rikirkita wannan karatun gaba ɗayan shi karatun azumin ashura malamai sun rikita shi suka ce innama qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata fi shahr rabi'il awwal to ai manzon Allah ya zo madina ne a watan rabi'ul awwal bayan shekara 13 da ainihin fara wahayi fa kaifa yaqulu ibnu abbas innahu qadima almadina fawajada alyahuda siyama yawm ashura ya zai a ce ya zo madina ya tarar da su da ya iso suna azumi dan ba a cikin watan da ake yin azumin yazo ba mu kalla da kyau kamar yana nufin riwayat tana cewa wanda ya fadi wannan iskalin ya fassara riwayat da cewa ne sanda annabi ya iso madina ya iso ne ranar 10 ga wata na ashura ya tarar da su suna azumi in an fassara haka to shine za a dauki wannan iskalin zai bada amsa da kanshi wa fi iskalun akhar ga wata matsala kuma wa huwa annahu qad sabata fi sahihaini min hadisi aisha annaha qalat ya tabbata a cikin bukhari da muslim aisha take cewa kanat quraishun tasumu yawma ashura fil jahiliya quraishawa ma suna azumin ashura jahiliya to ai su ba yahudu bane ba su san annabi musa ba wa kana alayhi salatu wassalam yasumuhu ko manzon Allah ma ya kasance yana yi tun ana makka falamma hajara ila almadina samahu da ya koma madina ya ci gaba da yi wa amara bi siyamihi ya ci gaba da yin azumin ya bada umarni a yi falamma furida shahru ramadana qala yayin da aka maida ramadanu ya zama farilla qala man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu yace wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari iskali na biyu kenan ko gashi ne ya kawo zai kawo iskali da yawa akan ainihin magana sannan ya biya ba da amsa akan su wa iskalun akhar sai kuma rikici na uku wa huwa ma sabata fi sahihaini anna al-ash'as ibn qais dakhala ala abdullah ibn mas'ud cewa ash'as dan qais ya shiga gidan abdullah dan mas'ud wa huwa yataghadda sai tarar da abdullah dan mas'ud yana cin abincin safi fa qala ya aba muhammad sai ce a Allah shi gafarta malam lafiya udnu ila al-ghada'i zo bismillah mu ci abinci Allah gafarta malam bismillah mu ci abinci fa qala awalaysa al-yawmu yawm ashura da aka ce da ash'asu ka zo ka ci abinci sai ce a ice yau ba ashura bace kam ma'ana yana mamakin kai baka azumin ashura ne yau fa qala wa hal tadri ma yawm ashura kai ka san me ashura qala wa ma huwa yace to menene qala inna ma huwa yawmun kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu qabla an yanzila ramadan wani rana ce wata rana ce da manzon Allah ya kasance yana yin azumin ta kafin a saukar da azumin ramadan falamma nazala ramadanu tarakahu da aka saukar da azumin ramadana sai yayi watsi da shi ya daina shi wannan hadisi shi ma bukhari ya fitar da shi ainihin wato a cikin as-sahih din sa da imamu muslim wa qad rawa muslimun fi sahih an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina sama yawm ashura wa amara bihi qalu ya rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara yazo a cikin littafin bukhari amin muslim daga ibn abbas yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya azumin rana ashura sai mutane suka ce ya manzon Allah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara wannan rana fa yahud da nasara suna girmama ta ma'ana sun fara daukan hannu lokacin gamada kyamatar da su da akai akan koyi da yahud da nasara sai suka ga manzo Allah zai wani abu da yake kama da na yahud da nasara sai suka yi wannan tambaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce idza kana al-amul muqbil idan Allah ya kai mu badi insha Allah sumnal yawmat tasi'a zami azumin ranar 9 ga wata ma'ana zamu saba musu wajen yin azumin a adadin shi falam ya'ti al-amul muqbil hatta tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shekara din bata zagayo ba sai manzon Allah Allah ya mushi wafati a zahiri wannan ya faru kenan a shekarar ta 10 bayan hijira kaga wancan kuma na nufin daga zuwa manzon Allah ya ci gaba dai kenan sai da aka kai daidai wannan lokacin sannan mutane suka fara tunanin ya kamata fa a daina yin azumin nan dan irin na Yahudawa ne to maimakon a daina tunda ya tabbata a shar'ance sai manzon Allah ya kokari ya kawo mafita game da kada a yi kama da Yahudawa sannan a samu falalar da ke ciki sai ce to za mu hada da 9 sai Allah bai bashi izini ya rayu har san da zai hada din ba da haka sunna game da yin azumin ashura shine a yi 9 da 10 insha Allah fa hadha fihi anna sawmuhu wal amru bi siyamihi qabla wafatihi bi amin wannan yana nuna ainihin wato azumin da yayi da umarnin da yayi a azumin ya faru ne kafin rasuwarsa da shekara guda wa hadithu al-mutaqaddim fihi anna dhalika kana inda maqdamihi al-madinata wancan hadisin da ya gabata kuma yana nuna cewa abun ya faru ne sanda yazo madina farkon zuwan shi thumma inna ibn mas'udin akhbara anna yawma ashura turika bi ramadana sannan ga ibn mas'udin ya bada labarin cewa an daina azumin ashura bayan fadanta ramadana wa hadha yukhalifu hadith ibn abbas al-madhkur wannan kuma kaga ya saba da hadisin ibn abbas da aka ambata wala yumkinu an yuqala bai yuwa kuma a ce turika farduhu a ce an daina daukan shi a matsayin farilla dai yana kawo iskalin da suka kawo ne li'annahu lam yufrad dan dama ba farilla bane ba na ce an soke shi daga farillanci lima sabata fi sahihaini an muawiyata ibn abi sufyana saboda ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga sahabi muawiya dan abu sufyana Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana fadin cewa hadha yawmu ashura wannan rana ashura ce walam yaktubillahu alaikum siyamahu Allah bai farlanta muku azumin ba wa ana sa'imun amma ni dai ina azumi faman sha'a falyasum wa man sha'a falyuftir wanda ya so ya azumi wanda ya so ya sha ruwa wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da muslim da ainihin haka nan al-imam malik a cikin muwatta dukkanin su sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce babu ainihin wato wani laifi ko kura akan shi wa muawiya inna ma sami'a hadha ba'da al-fath qat'an kaga wannan hadisin tabbas Muawiya ya ji shi ne bayan fatuhu Makka dan bai zauna tare da manzon Allah ba sai bayan fatuhu Makka wa iskalun akhar ga wata ainihin kuma sarkakiya ha ila yau ta nawa kenan ta hudu ko wa huwa anna musliman rawafi sahihi imam muslim ya fitar a cikin sahihin sa an abdullah ibn abbas annahu lamma qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna hadha al-yawma tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara qala cewa yayin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rana yahudu da nasara suna girmama ranar sai yace in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a idan na kai badi to zan yi azumin tara falam yati al'amul qabilu hatta tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a kai shekara mai zuwa din ba Allah ya manzan Allah wafati salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma rawa muslimun fi sahihi an al-hakim ibn al-a'raj qala sannan muslim ya ruwaito daga al-hakim ibn al-a'raj yace intahaitu ila ibn abbas wa huwa mutawassidu rida'ahu fi zamzama nazo gun ibn abbas ya kishingida akan mayafin shi yayi fulo da shi a wurin rijiyar zamzam a ka'aba kenan fa qultu lah sai na ce da shi Allah shi gafa ta mala akhbirni an sawmi ashura ka bani bayani ina neman karin bayani Allah shi gafa ta mala game da azumin ashura fa qala sai ibnu abbas ya ce da shi idza ra'aita hilalal muharram idan ka ga jinjirin wata na ainihin muharram fa adud sai ka kirga wa asbi wasbah yawmat tasi'i sa'iman ranar tara ga wata ka wayi gari da azumi qultu hakaza kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu haka manzon Allah yake yi qala na'am yace kwarai kuwa wa iskalun akhar ga wata matsala kuma ta biyar kenan wa huwa anna sawmuhu in kana wajiban mafrudan fi awwal al-islam in ya zama azumin wajibi ne farilla ne a farkon musulunci falam ya amurhum bi qada'ihi bai ce a rama ba ga wanda ya kubuce mishi wa kad fata tabyitul niyyati lahu min al-layl wa in lam yakun farda alhalin an samu lokacin da suka kubuce suka samu lokaci ya kubuce musu basu tauniya da daddare ba basu kwana da shirin azumin ba fa kaifa amara bi itmamil imsaki man kana akala ya akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko wanda ya ci abinci ma ya daina cin abinci ya karasa azumi kama fil musnadi was sunani min wujuhin mutaaddida annahu alaihi salam amara man kana fatima fihi an yasuma baqiyata yawmihi kamar yadda zuwa cikin tafin musnad da imamu ahmad da sunan ta imamu ainihin wato an-nasa'i da ibnu maja haka nan bukhari ma ya fitar da wata riwaya shi da muslim daga salamatu dan akwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a je a yi shela a cikin gari cewa man kana sa'iman falyasum ko wa man kana man lam yakul falyasum wa man akala falyasum baqiyata yawmihi wanda bai ci komai ba bai riga ya karya ba to ya azumin ashura wanda ma ya ci to ya dauniya shi mai azumi wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim sunan da tafai to ya akai in ba wajibi bane za a ce har wanda ya kwana ba niyya ba yayi ya mai da shi azumi wanda bai tashi da niyya ba bai ci abinci ba a ce shi mai yayi wa kaifa wa hadha inna ma yakunu fil wajibi irin wannan matakin da za a dauka na cewa lalle lalle yanzu a fara azumi da zaran an ji labarin ganin wata to yana shafan azumin wajibi ne wa kaifa yasihu qawlu ibn mas'ud ya za a yi da magana ibn mas'ud da yake cewa falamma furida ramadanu turika ashura ya yace yayin da aka farlanta ramadan sai aka yi watsi da ashura wastihbabuhu lam yutrak in an so a ce mustahabbancin shi ba a yi watsi da shi ba wa iskalun akhar ga wata matsala kuma har ila yau wa huwa anna ibn abbas ja'ala yawm ashura yawm at-tas kaji ya ce wancan kai azumi ka kirga 1 2 3 tara sai kai azumi da yakon 10 ko wa akhbara anna hakaza kana yasumuhu sallallahu alaihi wasallam kuma yace haka manzon Allah yake azumta shi alalan mun ji manzon Allah ranar 10 kawai ya azumi bai samu yin tara ba wa huwa allazi rawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya ruwaito hadisi daga manzon Allah cewa sumu yawmal ashura wa khaliful yahuda sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku yi azumin ashura ku saba wa yahudawa ku azumci rana kafin shi da kuma rana bayan shi zakarahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan sai dai wannan karin aw yawman ba'dahu malamai ba sa inganta shi suna dauka a matsayin wani ƙari ne wanda yake shadi ba a ainihin karban wannan ƙarin saboda cikin isnadin shi akwai ibnu abi layla wanda yake sayyul hibz ne kamar yadda amal ya fitar da abdurrazzaq sanani a cikin musannaf din sa haka baihaqi a cikin sunan din sa ya fitar da shi mawqufan al ibn abbas a matsayin fatawarsa ba maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ba dan haka bai tabbata yin azumin 11 ga wata ba tare da ranar 10 ta Ashura ba wa huwa alladhi rawa kuma ibnu abbasin har ila yau shi ya ruwaito cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi sawmi ashura yawmal ashir manzon Allah ya umarce mu da mu gringa yin ashura a ranar 10 ga wata zakarahu tirmidhi wannan riwayar tirmidhi ce to ya kuma zai ce wani yayi 9 ga wata kuma yace haka manzon Allah yake bayan da ya gama kawo waɗannan matsaloli da tarnaki da aka nemi aiwa wannan ibada ta azumin ashura sai yace fal jawabu an hadhihi iskalati bi aulillahi wa ta'idihi wa tawfiqi ga amsa game da waɗannan rigingimu da wannan tataburza cikin taimakon Allah da goyen bayan Allah da dace da gamdakatar da Allah ya bashi inji ibnu qayyim al-jawziya zai amsa dukkanin waɗannan matsaloli amma al-ishkalul awwal matsala ta farko wacce kenan wa huwa annahu lamma qadima al-madinata da aka ce sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya zo madina wajadahum yasumuna yawma ashura ya same su suna azumin ashura falaysa fihi anna yawma qudumihi wajadahum yasumuna babu a cikin riwaya inda aka ce ran da ya iso madina ya iso su kuma ya same su da azumin abaka fa innahu innama qadima yawmal ithnain dan abinda ya tabbata a tarihance ya iso kasar madina ne ranar litinin fi rabi'il awwal thani asharata a cikin watan rabi'ul awwal yana da kwanaki 12 walakin awwala ilmihi bidhalika sai dai abinda ya samu na farkon labari ilimi da ya zo masa bi qul qissati fil amith thani ana cikin wannan shekara ya zo rabi'ul awwal har aka fita shekara aka shiga sabuwar shekara ana shiga muharram sai ya ga suna yin azumi shine ya tambaya alladhi kana ba'da qudumihi al-madina bayan iso shi madina walam yakun wa huwa bi makkah hadha wannan abun bai faru yana makkah ba in kana hisabu ahli al-kitabi fi sawmihi bil ashhur al-hilaliyah za a fadi wannan fassarar ne idan ya kasance watin a madina su yahudu suna lissafa kwanan yin azumin ranar yin azumin suna lissafin shi da wata ainihin wannan lunar calendar da muharram safar rabiul awwal da makamantansu wayin kana bishamsiya idan ko suna lissafi ne da wata da lissafin kwanan rana solar calendar kenan gregorian da ake amfani ta a zamanance din nan zalal ishkalu bil kulliya sai da ma gaba ɗaya rikicin ya tashi wa yakunu al-yawmul ladhi najjallahu fihi Musa huwa yawmu Ashura min awwal al-Muharram sai zama ranar da Allah ya tseratar da Annabi Musa shine ranar Ashura da ake lissafawa daga farkon Muharram fadabahu al-kitabi bi shuhur ash-shamsiyya sai zama Yahudawa sun yi combating din shi zuwa watannin waɗannan watanni na ainihin wato calendar Juliana Allah sa an gane ma'ana ya zama kamar yadda misali yanzu mutum sai ka je ka duba kwanan watan haihuwarka an haife ka a ce an haife ka 1 ga watan Rabi'ul Awwal hijira da shekara 1400 daidai misali kamar shekara 36 kenan yanzu ko sai ka je ka nemi converter application na converter ko kuma ka samu wanda yake lissafi ya lissafa maka dalla dalla sai ka gano cewa to ranar kaza ga watan kaza na boko shine ranar haihuwarka daga nan sai ka rubuta shi a takarda ka je a maka declaration of age har ka ga ana aika maka da sakon taya kamar na ranar haihuwarka wannan rana alalin ba ita bace a lissafin da aka rike ko mun gane misali idan da kwanan wata haihuwarka yayi duk wanda yake hulɗa da banki da kamfanin insurer da waɗannan kamfanonin multinationals suna da data ɗinka akan wani database din su dama sun riga sun saka sun ba server din su umarni cewa duk ranan birthday din mutane sai aika musu da sako kaza za a yi composing sakon ne kawai a aji sai kaga suna ta shigo mutane ni wallahi ba su ba na tunan ran da aka yi ni sai ta shigo ka tashi da sabo ka gamsu da yawa daga banki daga kamfani kaza daga wani kaza da sauransu saboda ba addinin Allah bane mutane suka mai da shi al'ada yanzu a nan kasa ko to kaga an yi conversion to kai Yahudawa su ma ba sa aiki da watannin nan a lokacin dan ba musulmi bane su ba sa aiki da Muharram Safar Rabiul Awwal amma suna sane da rana a cikin tarihi sai su combatin din ta zuwa ranar da za ta dace da irin wannan rana a kalandar su ta ashhurul shamsiya to bayan shekaru abin zai juye shine abin da magana take nufi saboda kwanakin da ke cikin waɗannan lissafin ba iri ɗaya bane ko yanzu idan aka ce ayyabe ka yanzu misali 1400 na hijira yau kara da shekara kamar 38 kenan ko to da za a je a nemo wannan date din da ya corresponding da ranar haihuwarka a Gregorian calendar a lissafa zuwa yanzu sai a ji shekarar ka wataƙila 42 ne ko kuma ba zai zama iri ɗaya ba zai zama ƙasa da wannan ko ma'ana za a samu zarceceniya wani lokaci har ya kai shekara 5-6-7 gwargwadon yawan zamanin yanzu ka ɗauko misali lokacin da wani malami ya mutu a musulunci duk wanda yake yawan hulɗa littafan tarihi zai iya fahimtar wannan kamar kutubu tarajim bil akhas kamar littafin al-a'lam na Khairuddin az-Zarqi yana da kokarin ambaton kwanan wata shekarar mutuwar malaman da yake tarihin su Gregorian da kuma hijira to wannan Gregorian din daga lokacin zuwa yanzu in ka lissafa sai ka ga shekarar malamin da mutuwa yau shekara kaza in ka sake lissafa ɗayan na hijira sai ka ga zuwa yanzu shekarun ba iri ɗaya bane saboda a cikin watan musulunci baya auce 29 shi ko wancan ana iya yin 31 wani 28 sannan watannin yawan su ba ɗaya bane a cikin na musulunci 12 ne wancan kuma in lissafin in ka lissafa shi da 30-30 zai baka wata 13 ne to don haka irin wannan ne ya faru idan haka ne babu matsala ta yiwu ya zo Madina daidai lokacin suna yin azumin Ashura a bisa lissafin su da zai iya zama kuskure amma suna cewa rana Ashura ce amma a wajen lissafin ba Ashura bace kamar yadda Yahudu suka nemi Juma'a suka fada Asabar a ganin su Juma'a ce amma sun kuskure mata Nasara suka nemi Juma'a suka fada Lahadi a ganin su Juma'a ce amma sun kuskure mata ko mun gane to kenan lissafin da suke a kai ya hukunta sanda Annabi ya zo Madina lokacin ne Ashura a wajen su amma ba da lissafin watan na Ashura ba har sai an gane wannan gwarancin da to idan haka ne ya faru a aikace mallam yace babu wani iskali a kai فضبطه على الكتاب بشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول سيداتي دزوم من زن الله قصر مدينة ربيع الأول وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس كما دعما يهوداوا دا كريستوتي أزمن دا سكيهي هر أينزو دكا سنعيشي دا لسافن وتنرانا واتو قوانا كرانا لونا أبنا سولا كالندا وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي suko musulmi suna yin azumi ne da watan Hausa ko bari mu faɗa da Hausa da watan Hausa yake azumi kan nan ba wuce saboda tsaba abin nan tsaba hadama watan Hausa shine al-Muharram Safar Rabiul Awwal da sauransu watan musulunci ba a yi da kalandar Bature sai a ce wannan ita ce kalandar Bature Gregorian ko sauransu kuma ɗayan sai a ce watan Hausa wannan da Hausa ne fa ba wai daidai bane lakabi ne kawai ba washi ya sa babu wa kazalika hajjuhum hakanan aikin hajjin su musulmai suna aikin hajji ne da watan ainihin kalandar musulunci wa jami'i ma tu'tabaru lahul ashhuru min wajibin aw mustahab da duk wani abu da ake lissafin shi ta hanyar watanni lissafin nan na wajibi ne ko mustahabi ma'ana an ka fara zaka lissafa ne da watan musulunci idan za a sa ranar biki a lissafa da watan musulunci idan za a sa alƙawarin biyan bashi da aka ce idza tadayantum bidani ila ajalin musamman faktubu wannan ba musabi bane a rubuta da watan musulunci wannan shine sunna shine salafiyanci jama'a in za a yi duk wata yarjejeniya da za ta hukunta a sa kwanan wata ko a ƙayyade tarihi to a kayyade da tarihin watan musulunci. Wannan shine musulunci. Amma saboda muna rayuwa inda turawa sun riga sun cutar da mu jama'a, iyakar cutarwa to the extent that mutane ma yanzu za a tsara mutane da yawa ya faɗi sunayen watan musulunci, yara da manya ba za su iya jero su dare ba. Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, har zuwa ƙarshe Zulhijja, ba kowa zai iya faɗa ba. Wani ma kuma koda ya faɗa bai san me ma'anarsu ba, bai san menene falalar da ke cikin wata kaza ko wata kaza ba. Sannan da za ka tsara mutane da yawa yau na ga watan musulunci ba su sani ba. Ba su sani ba yau na ga wata, amma da zara an faɗi na boko ya sani. Ko bai sani ba zai consulting kalandarsa ko agogonsa nan da nan sai ko ya tambayi wani sai ya gaya mishi. Turawa sun cutar da mu sosai a wannan, da suka canza mana dukkanin al'amuranmu, suka koma ana aiki da boko ne, ma'ana da kalandar Gregoria ta kafirci. Shine yanzu in za a biya ka albashi da shi za a biya ka, in za ka cika form za ka cika koda tela ce a banki ko rasidi, duk abin da za a sa kwanan wata shi yake sakawa. In ana miti an ɗauki minute za a saka date din, wannan date din za a saka. In za a sa wa yar karana na aure za a lissafa ne da watan Gregory, sai a ce to a kai shi September nawa ga wata, sai a ce a duba wacce ce Asabar ta ƙarshe a wata, ita kawai za a saka ko ta tsakiya. Ko kuma irin yau misali yanzu yau Asabar ta ƙarshen shekarar Gregorian calendar, gashi nan sai aure ake a garin nan inda ka san ana sallah ko ina mutane sun ci gayu. Yes, akwai wasu satin Asabar da ake ƙididdigewa na musamman waɗanda ake yin bikin a kansu, duk wannan jama'a maguzanci ne, duka ba addinin musulmi bane, makahon kwaikwayo ne da turawa ba daidai bane. Addinin musulunci addini ne mai yanci jama'a, ba a yadda ka zake wajen kwaikwayon abinda musulunci baka yanci kwaikwayon shi na al'adun kafirai da fasikai da mutanen banza ba. Ana so musulunci ka zama kana da yanci a tunaninka, a al'adunka, a suturarka, a abincinka, a yarenka, har a irin mindset, irin yadda kake kallon rayuwa ya kamata ya mutane na kafirai. Amma turawa sun da suka zo kasan nan ba su kawo mana wani alheri ba jama'a, ya kamata mu san wannan. Ba wani magana comparison, barna suka kawo mana bala'i, suka kawo mana, suka kawo kiristanci, suka kawo jari hujja, suka kawo riba, suka kawo demokradiya, suka kawo irin wannan tsinanniyar harkar karantarwa waɗanda wadda babu Allah a cikinta. Karantar da ilimi a bisa tsabar ainihin wato materialism, a raba mutane da Allah ya zama kawai mutane suna neman ilimi ne kawai don neman abinci, wannan ya daga cikin aibi ga duk wanda zai neman ilimin ko menene. Duk ilimin da za a tsaya a karance shi a ce manufarka da shi cin abinci, ai ilimi ya samu tasgaro, an wulakanta ilimi, ilimi ya fi ƙarfin a yi shi don a ci abinci, sai dai a yi shi don a rayu, don a gyara rayuwa, don rayuwa ta gyaru, a enhancing wato abin nan matakin rayuwa kamar yadda ya kamata, a gyara zuciya, a gyara jiki, a gyara environment, a gyara abinci, a gyara tattali, a gyara tsaro da kasuwanci da noma da komai, sai zama karkashin wannan ne za a ci abinci. Amma yanzu wanda yake zuwa makaranta me yake zuwa yi, musamman jami'o'i neman abinci je, digirin da yake yana kallon alaƙar digirin da samun abinci ne. Idan an zo musu orientation har ma an canza musu suna, yanzu ba they are no longer graduate, they are products. Kamar yadda ka san wani abin nan wasu buhuna da ake a kamfanin shinkafa ko biredi, they are products. Yanzu jami'o'i tana producing abin nan ne kawai kayan aiki, ba graduates ba masu ilimi ba. Da haka kullun ilimin ana kayyafa shi ne ta yadda kawai zai zama hanya abinci, kuma duk wannan ya riga ya zama shine order of the day. Duka haka muke kallon abu. Da haka in yaro ya samu admission abin da ake kallo kawai in ya gama wannan me zai, ba wai wani ilimi zai samu ba, ba menene abin da zai ƙari al'umma sa ilimance ba. Iza Allah gafarta mala albani, mala albani namu da ya je karatun boko ya dawo ya ce shi ya fi ƙarfin ije ya aiki, in ya aiki to ya asara karatun shi na boko, bai yi shi don ya aiki ba, karatun ya fi ƙarfin aiki. Wai ya je ya aiki lecturing ko aiki a wani kamfani ko aiki a wata hukuma ko multinational ko teaching ko wane ne, da sunan wannan yana ganin ya more wa digirinsa, digirin ya yi amfani. Ba haka muke ji ba, cewa wane ya ci more boko saboda yana aikin albashi. Wannan wulakanta ilimi ne. Turawa suka kawo mana wannan muguwar ɗabi'a saboda da suka zo abubuwan da suka fara koya mutane kawai su ne abubuwan da za a buƙata don aiki, clerical issues suka fara koya mutane kawai. akawu masu lissafi, masu daukan lissafin gyada da auduga, masu biya, masu rubuta rasiki, masu ba da tikiti a filin jirgin kasa, su ne farkon yan bokon kasan nan ba, waɗanda kawai za su musu ayyukan da suke bukata, ba su kuwa mutane asalin ilimin ba. To daga nan sai muka samu wannan misconception din cewa ilimi ana yin shi ne dan kawai a ci abinci. To wa adha min hadha wa amar, sai aka wayi gari karatun addini ma da haka ake yin shi. To wanda ke hada Qur'ani tunanin shi musabaka, to wanda ke koyan hadisi tunanin shi ya za ya zama malamin angon su, wanda zai dinga tara har yan siyasa su tsorace shi su zo su ce ya ba su goyon baya, jama'a su goyi bayan shi, shi kuma ya ce to sai kun kawo ka, sai ya samu mukami a kai shi aikin haji, ya gina gidaje, shi ma ya shiga cikin alazan birni, ya canza riguna da mata da motocin da yake hawa. Duk wanda yake karatu abin da yake kenan, musamman misali duk wanda zai je jami'a ya karanta Islamic studies ko Arabic ko combined honors, wake zuwa da tunanin ya je karatun addini dan ya dawo limanci ko dan ya dawo asalin dan karatun addini asali ana yi dan abotawa Allah. Amma ba wanda yake karatun addini da wannan tunanin yanzu, irin da wanda yake da takarda sawa'un shari'a ne mutum yake karantawa a Madina ko a Azhar ko Islamic studies ne a UK ko a Danfodio ko a Ibadan ko a Zaria, dai wannan tunanin tare da cewa shi karatun addini yake koya. Haka duk wannan ya daga cikin zalunci da Turawa suka mana, ba su koya mana asalin bokon ba. Har yanzu bokon da ake koya a Najeriya outdated ne, is out of date a cikin kowane fanni. Ina ga maka wannan a sciences ne, life sciences ne, physical sciences ne, medical sciences, pharmaceutical ne, ballantana kuma a engineering da technology da communication, wanda kullun haɓaka yake kai hatta a arts and social sciences. Social sciences theories din su da na linguistics da na philosophy da na waye, duka theories ake korawa an wuce su wasu shekara 100 baya, they are out of date, su ake korawa yanzu. Akwai course unit din da bai da wani amfani yanzu gaba daya, amma shi ake korawa. Da kuma da ake takamar da ake har a zama professor, sai mu dauka wasu suna son mu, ba sa kaunar mu ko kadan, ba sa kaunar mu, suna amfani da mu ne a matsayin kai wani, wato a matsayin data na research, cewa ga abin da ke faruwa a wuri kaza, a matsayin ainihin wato jari inda za su kawo kayan su siyar, a matsayin wato market kenan inda za su zo su saida kayayyakin su. Yanzu kallon gani jama'a, irin yadda muke kwashe kudaden mu kusan gaba ɗaya mu miƙa wa Turawa, su mu kuma kawai mu runguma hannu. Yanzu koda in ka ɗauki misali, in ba yanzu da ake kokarin yin shinkafa a gida ba, Allah kaɗai san iya yawan billions da ake kwashewa a kai Thailand da Singapore da China a cikin shinkafa. An ƙara musu arziki a cikin arzikinsu, kuɗaɗen da ake kwashewa a je a siyo wannan abin banza handset. Misali yanzu a nan garin Zaria kawai za ka yi kirga yawan smartphones da suke hannun mutane, waɗannan wayoyi na musamman ɗin nan masu alhatifus zaki, Android da BlackBerry da iPhone da Java, Nokia da makamantansu, waɗannan ne masu yin abubuwa masu ban mamaki ɗin nan. Watakila ko anan na da ita bata gaza 30,000 kwaya ɗaya, duk matasan garin nan suna da ita, da dattawa da matan aure da ƴan mata, kuma duka ƙasar waje ake yin su, zuwa ake a kai musu kuɗi kenan, a kwaso wannan abin banza a zuwa ita harka da shi. Ɗalibai da ake turawa ƙasashen waje da su ne su yi karatu, wanda karatun baya canza komai a Najeriya ne na an dawo, tun daga waɗanda iyayen suke biya musu kuɗi, da wanda telefon take biya, da wanda ake ba su kwala na IDV yayi ga sunan iri daban-daban, billions ne suke running into billions, za a diba akai Malaysia, akai Egypt, akai Singapore, akai Cyprus, wani wuri ma sanyin tsiya za a je akai mutane su sai da rasi, balantana kuma da ake kawa UK kam da irin America, wanda mutum daya shekara uku da zai yi ko hudu ko biyar sai an kashe bai gaza miliyan 20 ba na kudin Najeriya, tsakanin tuition fees da feeding da sauransu a wannan zamanin mugun canji na forex nan da ba a san kanshi ba. An ka ba da naira 1,000 sai a baka dala 2 a baka naira 20 canji, naira 1,000 dala 2 za a baka naira 20 canji. A irin wannan zamanin jama'a ake kwasan kuɗaɗen ana kai musu. In ka je maka koyo ilimin, in ka zo Najeriya babu abin da za ka yi, babu machineries. Idan likitanci ka je ka koyo yadda ake diagnosis a can, ba a yin shi a nan. Irin cutukan da ake koyarwa a can babu a nan. Sai daga gaske ga in reality wannan zuwa karatun bai da wani amfani. Wannan kuɗaɗen da an saka su an yi investing a ilimin da ke gida, yanzu telephone kawai kuɗin take kashewa a gaban za na tura mutane karatu, mai amfani shi telephone kawai. kudade ne makurai fa ba kankani ba jama'a da kudaden nan aje a siyo kayan aikin mana ko a irin da sadona suka yi aje a dauko malaman su su koya mutane ana su koya mana da namu domestic resources din mu amma sai aje an koya mutum aiki da wani inji a can ya zo nan ba zai iya ganin injin din ba ya zai aiki dole ya dawo local abin nan din shi local domain din shi duk wannan rashin tunani ne jama'a abun bakin ciki ba ma ingila da ake ganin ta ko malaysia ko china ko india sun ci gaba ba nan nan kauye abin nan ghana da sao tome da me sunan daya wata kasar bakakin fatan nan kenya da ko ta kasa mai islamic university na uganda wadannan kauyukan wuraren wai su ake tura yaya mutane kauyuka na ake tura yaya mutane su yi karatu me zaka koyo a nan wajen saboda kowa ya tsara ba zai iya withstanding wannan mai da kudi sai dai ya je a wani waje duk wannan jama'a barna ce haka medical tourism a sake fita a tafi ciwon kunne ciwon hakori wani ya tuntube duk sai an je Egypt an je abin nan India kamata yi jama'a idan ba mu da technology irin wancan akwai da ake tsara shi su bunkasa kansu sai a investing a human resources abinda India suka yi kenan India ba su da komai in banda mutane shine resources din su kuma muna da mutane kuma mutanen Najeriya suna da basira idan aka yi training enough doctors enough engineers a kuma zama kuma suna da facility na kayan aiki dole za a kawo marasa lafiya daga wani gari shine ake yanzu ake kaiwa India India za su iya bayar da Najeriya na kyautan likitoci hala 20,000 ba za su samu abin nan shortage ba a cikin manpower din su na likitoci sa da likitoci kamar ba gobe a China in ka karanta medicine ne sai ka rasa aiki saboda likita sun yawa tausayin ka ba a dinga yi kamar malamin primary saboda ana producing din doctors mass production to da haka za a yi sai a koya mutane ilmomi kala daban-daban su iya su sai an dawo ma ana wani maganar mai shi kan shi ma in ka kalla yadda abin yake faruwa ai kasashen da suke da mai ba mu kadai bane masu mai ya aka yi ba su cikin irin wannan bala'in da muke ciki saboda sun da ake samun kudaden mai shekara 35-40 baya duka sun yi investing a ainihin wato infrastructure da kasashen su sun ginu sun gyaru mu kuma a lokacin kawai aka yi ta yin odoji ga wani in ba wauta ba wai an rasa abin da ya da kuɗi sai aka ɗiba aka ta biya wasu ƙasashe albashin su wata 6 wata 8 ko kuma aka saba aka kama komiti aka ce idan a dinga raba mutane kuɗaɗe zaka ji da tawa suna cewa odoji sai kuɗi kuka samu mu dai karanta mu kai wai kawai a dinga bi gari gari ana raba mutane ma'aikata kuɗi ko ba a sa abin da ya da su ba lokacin in Najeriya suka al'adar manni shine tarihin al'adar manni in mutum yana da kuɗi ya rasa abin da zai da su an zo biki ko sai zo ya tamanna wa Haruna Ujiye tamanna mishi ko shata kai wani ma sai dauka sai kwatsa mai a fuska shine tarihi wani al'ada da ba san jego ya festak shine festak town da ke Lagos aka gina gidaje na banza aka gayyato kowa daga Afirka aka zo aka yi wata guda ana shedanci aka yi wai bikin Afirka wai an rasa abin da za a yi da kuɗi yayin da Libya da kasar United Arab da Saudiya da makamantansu suke samun wannan kudaden sai suka dinga gina kasashensu suka gina makarantu da jami'o'i da asibitoci suka dauki ayyukan suka yi aka musu training suka bo suka iya ayyukan da ya kamata su iya sai aka wayi gari yanzu misali kamar recession din da ake magana a kasashen da suke da mai ka dauki kamar Egypt misali nama wani nayi magana da wanda ya zo na Egypt kwanan nan ya dawo kilo din nama yanzu a Egypt a kudin Najeriya kamar 3,000 kaga yafi na Najeriya tsada kenan amma kowa na iya affording din shi duk da ana cikin matsala saboda mene in aka baka albashin ka abinda kake bukata kadan ne baka bukatar kudin man mota dan dama baka da mota baka da bukatar ta akwai effective transport service abinda mu ba a gina ba tun wancan lokacin akwai jirgin kasa akwai buses akwai taxi sai wanda kake so kuma kowane is affordable to any citizen sannan asibiti da makaranta gwamnati ta riga ta tsara wannan kowa dan kowa zai samu baka tunanin ina za ka yayanka ka biya kudin makaranta mu yanzu nan dukan mu yayan mu makaranta kudi suke saboda ba mu amince da makarantar gwamnati ba malam Musa Sabi yake cewa an kai makarantar ka dan ka makarantar gwamnati alama baka kaunar shi in ana so a gane wanda zai kauna dan shi to ka duba wanda ke dan shi makarantar gwamnati ta yi ganta haka yake ce mata ko ba wanda ke kai dan shi makarantar gwamnati sai wanda ya kasa da haka dole za ka cire kudin school fees to su ko kasashen nan suna ba 'yan su ilimi kyauta in naka bai da lafiya komai sai ka biya kuma biyan na rashin imani baka bukata wannan karshen da suka samu da suke in ta kama kai danka wata kasa ne za ka kai shi a cikin kudin gwamnati baka bukatar ainihin generator da za ka sa mishi mai saboda akwai wuta wannan sanaka bukaci service kaga duk wannan consuming kudi yake baka bukatar mai gadi a kofar gidanka wanda zai tsare maka ka a maka sata baka bukatar ainihin kace sai ka sai abinci na musamman ka boye saboda ka kudin ka sakari kullun zaka yi sama abincin da zaka ci da sauransu abinda zaka siya kawai shine abinci kuma is affordable sai gas ka biya kudin electricity da ruwa shikenan to dan albashin da aka baka ya ishe ka albashin professor a Egypt har yanzu bai fi kamar naira 120 albashi a kudin Najeriya ba amma kuma a cikin haka duk mutumin da yake da professorship zai rayu ne hala a karkashin 40,000 sauran duk rai da musaplus ne a cikin kudin shi mu kuma yanzu nan sai a ba professor rabin miliyan amma da kyar zai kai wata haka zai kai sai ya ci bashi a daddafe kuma mun gane jama'a kudin ba su da albarka saboda bukatun da ke kansu sun yi yawa to me ya kawo wannan saboda ba a gina kasar ba an gina individuals ne har suka zama they are bigger and more influential than the nation sai dai wannan mutane su wane da suke shugabanci kaza ko suka yi madaban iko sun gina kansu sun fi Najeriya arziki duk walan da ake ciki wallahi akwai wanda ba sa ji yanzu irin baban gida da ke kan tsaunin nan a Niger yana jin wannan wahala baya jin komai me yasa ma ana yi sai dai ya ji labari cewa ana cikin wahala bai san ba ana wahala ba shi da ire-iren shi irin Obasanjo da ire-iren su irin Zuriya Abacha wannan ba su san wahala da ake ciki ba saboda sun tara kudade sun fi karfin cin su yanzu an ce ma mutunci za a ba su duk wanda ya shiga wancan Najeriya za a sai mota a bashi tukuici na aikin da yawa Najeriya Najeriya sai dai Allah ya isa ba eh shine ai Odoji kenan ko Adego ko waye Odoji Obasanjo to ba shi gawan shine fara tallata ina wai ga kudi arasa mai rayu da su sai na inna na eh arasa mai rayu da su in sun je sun aso din ma ba sa abin da zai shi ba karon ya tafi tabo wannan ziyarar ta yi zamanin gawa aka kashe mata kudade ka gani ana neman abin da zai da shi kaga kamar samun kudin yaro kenan sai kawo ba shi ce gashi wani ya bani bai ma san ko nawa bane wannan na daga cikin tarihi matsalolin mutum mutuwar su Sadauna da aka kashe su Najeriya bata tsara koma cikin hayyacinta ba da haka wallahi wannan abin da ake cewa matsalar PDP shekara 16 ko ba matsalar PDP ba ce matsalar Najeriya ce way back ba shekara 16 ba Allah shi kyauta wai me nake karantawa ne ma na kai ga wannan suru okay maganan kwanan wata ko yawa tun kwanaki da muka yi wannan karatun a cikin iktidawo an yi wannan magana me yasa kamar yanzu nan darul hadith salafiya ba ma amfani da kalandar musulunci wajen biyan akalla albashi saboda mun samu kanmu a cikin irin wannan kuncin banki ba sa itirafi da wannan kalanda ba sa itirafi da ita in zaka kai kudin ka banki ka aje za a lissafa randa ka aje ne da kwanan watan January kuma shine wata a wurin su baya da rayi ka ce musu su biya albashi in dai na wata za a biya ka ce su biya karshen Muharram misali you not condone this TBN ba ta yadda da wannan ba mun bincika wannan saboda ba shine recognize system na wata a kasar ba wannan ya daga cikin kuncin da muka samu kanmu amma zamu iya abinda bai shafi banki ba tun zamu lissafin mu sai mu faɗi kwana watan musulunci kamar da muke a karatukan mu da sauransu ya kamata mu kula da wannan da aji ma zaka ga malamai suna kokari cewa ana rubuta ga yara kwana watan musulunci da sauransu amma dai indai alaka da banki ne to gaskiya ba zai yi a yanzu da muke tsammani ba sai dai za a koma ya zama ba a biyan kuɗin a banki kashi to wannan kuma ya da nashi tsautsayin dar'u mafatid kuma muqaddamu ala jalbil masalih ga aje garin cewa zafin kan sai an yi aiki da watan nan a zo wani kawai ya shigo da bindigadi har mai kwashe kuɗi kuma za a iya wannan abu a ƙasar nan dan yanzu mutum guda nawa a kwanakin nan mutum ya fito da kuɗi a nan Fijet a wafce a gudu guda nawa saboda bala'in da ake ciki na yin wa jama'a sata ta yi yawa a ƙasar nan Allah ya sauke yanzu roba roba sai a saba wukaren nan wani wuka aka same a nan gadar nan ta kubanni aka same wuka aka kwace mashin din shi ba wace ka aje ba wannan mashin da suke yin sata na roba din nan Allah shi ke a takaice jama'a kwanan watan musulunci shine kwanan watan musulmai eh wannan kawai dan sakin layi ne haka da yazo ba shi muka yi ne ya fada ba na'am sai ya ce فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فظهر حكم هذه الاولويه في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه sai hukuncin wannan falala ya bayyana a cikin cewa mu mun fi su dacewa da Musa shine aulawiya ya bayyana na'am banan bare eh wa jami'u ma tu'tabaru lahu al-ashhuru min wajibin aw mustahabbin duk wani abu da za a lissafa da watanni ko shekara to a lissafa shi da kwanan watan musulunci kamar yadda muka ce fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah ya ce da yahudawa nahnu ahaqqu bi musa minkum mun fi ku dacewa da kusanci da annabi musa annabi ne dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma addinin Allah ya ba ma guzanci da kuke ba fa zahara hukm hadhihi al-awlawiyya fi ta'zimi hadha al-yawm wa fi ta'yini sai aka samu bayyanar wannan cancanta a cikin ranar da kuma ayyana ranar ma'ana su suna tutiyan suna san annabi Musa amma sun juya lissafin zuwa wani safi daban shi kuma manzo Allah sai ya dawo da lissafin kan asalin lissafin su suna cewa Ashura amma ba ranar Ashura bace suke kamar yadda Kirista suke cewa suna tunawa da ranar haihuwar annabi Isa suna ganin kauna ce gare shi while in reality 25 December ba ita ce ranar ba ko mun gane to haka su ma suna cewa muna girmama Ashura saboda ita ce ran da Allah ya tsara da annabi Musa sai zama kuma ran da suka saka suke makin wannan ranar ashe asalin keke da keken waƙin abin ba ita bace sai manzo Allah ya dawo da abin a asalin ranar wa hum akhta'u ta'yinahu lidawranihi fi sanati shamsiyya sun kuskure sanin ranar saboda sun juya abin kuma abin yana jujjuyawa ne a cikin wata na solar calendar kama akhta'an nasara fi ta'yini sawmihim bi an ja'aluhu fi faslin min as-sana takhtalifu fihi al-ashhur kama yadda kristoci suke kuskure wajen sanya azumin su a wata rana daga a wani lokaci daga cikin lokutan shekara cikin na shekara wanda kuma yana jujjuyawa gargwadon jujjuyawan watanni yanzu misali idan suka ce za su yi azumi ne a lokaci kaza to lokaci kaza na misali mu dauka farkon damuna na iya zama za su fara azumi da zaran an yi ruwan fari nan ana iya yin shi wata shekara a Afrilu wata shekara a August wata shekara a December kaga babu lokaci tabbatacce ke wannan malami ya da tafi musamman abin nan al-ajwa ala hidayatin nasara ko hidayatin hayara fi ajwatin nasara a ciki ya tattauna wannan yahudu wannan nasara ko a ciki ya tattauna wannan magana dalla dalla insha Allah idan ma kun ji amsa game da iskali na farko cewa ba wai ran da annabi ya iso Madina ne ya tare yahudawa suna wannan azumin ba in kuma har ranan ne to sai dai in sun bata lissafin sai na biyu amma al-ishkal al-thani wa huwa anna quraish kanat tasumu ashura fil jahiliya cewa quraishawa suna azumin ashura a jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu manzon Allah kuma yana yin wannan azumin fala raiba anna quraish kanat tu'azzimu hadha al-yawm babu shakka akan cewa quraishawa sun kasance suna girmama wannan rana wa kanu yaksuna al-ka'bata fihi suna sanyawa ka'aba sabuwar riga a wannan rana wa sawmuhu min tamami ta'zimihi kuma suna yin azumin a matsayin cikon girmama rana walakin innama kanu ya'udduna bil ahilla sun kasance suna lissafi ne da jinjiran wata fa kana indahum ashiral muharram sai zama a wurin su rana 10 ta watan muharram falamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam almadinata yayin da manzon Allah ya iso Madina wajadahum yu'azzimuna dhalika alyawma wa yasumuna sai manzo Allah ya same su suna yin wannan ainihin rana suna azumi suna girmama shi fasalahum anhu ya tambaye su game da wannan faqalu huwa al-yawmul ladhi najallahu fihi Musa wa qaumahu min fir'auna ita ce ranar da Allah ya tsirtar da Musa da fir'auna daga fir'auna da zalincin shi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minkum bi Musa fasamahu wa amara bi siyamihi taqriran li ta'zimihi wa ta'kidan, sai manzo Allah yayi wannan azumin kuma ya bada umarni ayi azumin dan ya tabbatar da girman wannan rana da kuma wato girmama ta. Wa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ahqqu annahu wa ummatuhu ahqqu bi Musa min al-Yahudi, ya bada labarin cewa kuma da shi da al'ummarsa sun fi cancanta da Musa fiye da Yahudawa. Fa idza samahu Musa shukran lillahi, idan annabi Musa yayi wannan azumin saboda godewa Allah, kunna ahqqu an naqtadiya bihi min al-Yahudi, mun fi Yahudawa cancanta mu ainihin bishi akai. La siyama idza qulna, musamman idan muka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalifu shar'una, shar'ar da aka shar'anta wanda suka gabace mu a kaida usulul fiqh ta zama shari'a a wajen mu, matakan ba ta shaba wa shari'an ba. Duk abinda wani annabi ya aiwatar da shi da al'ummarsa, to al'umman ga Allah za su aiwatar matakan bai saba wa asalin shari'ar musulunci ba, kamar yadda yazo akan bayani game da kisasi min ajli dhalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan kaza 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 kaza, wadannan ayoyi kaga a cikin Qur'ani aka bada labarin cewa Yahudawa ne aka rubuta musu wannan, amma kuma haka hukunci yake a musulunci saboda bai saba wa shari'ar musulunci ba. To haka game da azumi, akwai dai ayoyi da dama da suka nuna kamantakekeniya tsakanin shari'ar musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ar musulunci ta annabawan da suka shude. To matakar ba a samu inda manzon Allah kai tsaye ya hana ba, za a yi aiki da abin da ya tabbata a shari'ar wasu al'umma waɗanda suka shude daga cikin annabawa, ka'ida ce sananne a cikin usul fiqi. To idan sai kuma ka tambaya, to ya akai mutanen Makka suke tunda su ba Yahudu bane? Abin da ke faruwa shine kamar yadda muke gani a ɗabi'a a yanzu, kullun kowane lokaci mutane suna kwaikwayon junansu, musamman idan aka samu wanda yake kahir da maqhur, wanda yake ainihin da wanda ya ci nasara da wanda aka ci nasara akan shi, kullun bisa al'ada mutane wanda yake kullun wanda aka ci nasara akan shi al-maqhur ya kasabi bil kahir, wanda yake wato aka yi subjugating din shi, kullun yana imitating ainihin master din sa wanda yake a saman shi. Wannan ba sai wanda ka yake shi ba, wanda ka ci nasara akan tunaninsa ko ka ci nasara akan shi a kasuwanci ko a ilmance, akwai tendency ya kwaikwaye ka. Kaga ga iyaye yana koyi da su, malamai almajiran suna koyi da su, kasashen da ake cewa manyan kasashe kananan kasashe na koyi da su, haka manyan al'ummai da yarurruka kananan yarurruka da al'ummai suna koyi da su, haka talakawa na koyi da sarakunansu da makamantansu dai ga suna aikace. Kuma mun gano wanda ke zama to a ƙarƙashin haka ne zama Yahudawa da suke Madina a wannan yankin gaba daya, kamar yadda kake gani a yanzu suke rike da tattalin arzikin duniya a lokacin, da haka mutane da dama suna kwaikwayon abin da suke. Ƙarƙashin irin haka ne har mutanen Makka suke kwaikwayon abin da Yahudawa suke na yin azumi, kamar yadda a yanzu zaka ga mutane da dama zuciyarsu na kan kwaikwayon abin da Yahudawa suke, abinci, abin sha, yare, sutura, tsarin bukukuwa, tsarin jana'iza, tsarin gaisuwa, tsarin zamantakewa, irin tunanin da ke cikin mutane. Yanzu kalla gani jama'a da kyau wata al'ada ta shigo mu shine, yanzu yaran mu kanana basu ma san ma'anar kalmar ciyayya. Ka tambaya yaro dan primary menene ciyayya, su ma sani. Mu da dun muna yara kowane group age group zasu fito da abincin su a hada a ci, dattawa ma zasu tona ga inda suke cin nasu, yan shekara goma goma ga nasu, yan shekara sha biyar biyar ga nasu, kowane age group suna da wurin cin abincin su, musamman dai abincin dare ko. To yanzu ba a wannan, babu shi gaba daya a nan kasar, al'adar ta mutu saboda tsaba Yahudanci, kowa baya so a jikan shi ma abin da yake ci a gidan shi. Da haka yara kanana basu ma san wannan kalmar ba, ta riga ta yi going into extinction, irin suna nan dayawa a cikin al'adunmu. Mun gane da kyau jama'a, suna nan dayawa a cikin al'adunmu. Da muna yara in za mu je sallar juma'a kowa sai an bashi abin da zai saka sadaka idan ya je, naira biyar biyar ce ko naira ɗaya, oho na manta da yawan kuɗin, haka sabuwa za a baka da kaje ka saka a su masallaci. Amma yanzu saboda tsabarwa wake wai an sha wake tunawa haka, kuma zai je da aljihun shi kuma cike da kuɗi, amma kai ba ma zuwa da kuɗi yanzu masallaci saboda ka amasa ne, sai dai ATM inda za ka je da shi kake yawo, wani kati kawai na ɗebo kuɗi a banki ko. To kaga duk wani al'adun sun mutu saboda kai koyi da Yahudawa. Yahudawa su ne suke da ka'idar irin wannan neutral family, ba ruwan kowa da kowa, za ka zauna da mutum a flat, block of flats, wani bai san da wani ba a wajen, baka san waye next neighbor ɗinka ba, shi ma bai san ka ba, kowa ya fita da sassafe bai dawo ba sai da daddare, ana ta motar duniya. Sirin wannan al'adun ga su nan da al'adun fitan mata, yanzu mata sun fi mutane fita waje, to da dama ma mata ne ke fita su bar maza gadin yara, ba haka bane? wannan da yahudanci ne da ma ba addinin Allah bane. Da zan da muke kanta da safa cewa daga cikin abin da yasa aka ce mata kar su dinga fita sallar jami'i, saboda idan suna yawan fita sallar jami'i za su dayya a family sun su, za su kawo family sun su tasgaro wajen tarbiyya. Da aka sallar wajibi ba aka ce ku ta jikin sallar ka zauna a gida, ta yi a gida ɗakin ta yafi, saboda kula da mijinta da ƴaƴanta da sauran iyalanta. Wannan fata fita sallah kenan minti 15 ta dawo, akalla a ce so 5 a rana. To ina kuma ga matan masu fita su awa 8 a waje da suna aikin gwamnati ko karatun boko ko karatun hadda ko wane ne ko kuma ba kasuwa, za su je kasuwa su yayya ko kuma ta da rumfa a kasuwa, tana da rumfa, tana da shagon aski da mai sunan shi da shampoo, ko ta fara sai da kayan mata ga sunan da iri-iri da fasikanci iri daban-daban. Sai ka je Kaduna da Abuja za ka gani nan ƙauye ne, babu irin wannan sosai. Je Kaduna da Abuja ka gani mafiyan kasuwannin su ma mata ne ke cika su ƙarshen duniya. Allah ya tsare mu. Malam ya ce fa in kila min aina lakum anna Musa sabahu, ina kuka samu Musa yayi azumin nan? Kunna sai mu ce sabata fi sayyani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahum anhu, cewa manzon Allah lokacin da ya tambaye su game da azumin nan, qalu yawmun azimun najjallahu fihi Musa wa qaumahu, wannan rana ce da Allah ya tsirtar da annabi Musa da mutanen shi, wa agaraka fihi fir'auna wa qaumahu, Allah ya dilmiyar da fir'auna cikin ruwa shi da mutanansa, fasamahu Musa shukran lillahi, sai annabi Musa ya azumi wannan rana don godewa Allah, fa nahnu nasumuhu, mu muna yin wannan azumin, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, fasamahu wa amara bi siyami, falamma aqarrahum ala dhalika, to yayin da muka tarar da manzon Allah ya tabbatar da su akan haka, wa lam yukaththibhum, bai karyata su yace ƙarya kuke wa annabi Musa ba, ulima anna Musa samahu shukran lillahi, sai aka tabbatar da cewa lalle da gaske ne Musa yayi haka. Da sun yi halin nasu na Yahudu sun faɗi ƙarya abinda ba haka ya faru ba, da Allah zai wahayin Qur'ani ko ya aiko Jibril ya tona asirin su kamar da Qur'ani ya ta musu a cikin Baqara da sauransu. Akwai abubuwan da suka aka tambaye su sai suka yi ƙarya wajen faɗe ko, sai Allah ya aiko da wahayi sai aka tona musu asiri. To rashin wannan tonan sirrin da ba a samu ba yana gaskiya ne, dan Qur'ani baya kyale abinda ka faɗa kai ƙarya, kai in ka faɗi gaskiya ma fa Qur'ani yana taliki akan ta idan kai ba mai gaskiya bane. Kul abinane da munafikai suka ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu, amma sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazib, kaga dai gaskiya suka faɗa, Allah yayi testifying gaskiya su, amma yace kuma yadda suka shaida kai manzo ne haka shi kuma Allah ya shaida maka rikani. Allah bai kyale su, Allah baya kyale takwana. Sam a cikin Qur'ani da kaje an kawo ta magana an ce wane ya ce kaza, in baka ji amsa akai ba ko, to gaskiya ce kawai, amma in ta saba ko kuma ta zo a mahallin ta ba sai Allah ya bada amsa akai. Fandamma hadha al-qadru ila at-ta'zimi alladhi kana lahu qabla al-hijra, sai wannan aka ƙara girmama kwa lokacin kenan tun kafin hijira, yana da girma dama a gun su mutanen Makka da mutanen Madina, sai wannan ya ba ranar ƙarin girma a addinance. Fazza da ta'kidan hatta bu'itha rasulullahi ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadiya, annabi ya ƙara wa ranar girma da matsayi, har ya aika da mai shila fil amsari bi sawmi, ya aika gari gari da anguwa anguwa aje a bada labarin yin azumi. Allah ya gafarta mala albani namu. Daya daga cikin fiqihun da ya cire a wannan gaba cewa wannan ka'ida har yanzu akwai ta a cikin kasusuwan shi da ya samu Ashura, cewa har yanzu yana daga cikin sunna idan Ashura ta taho to abu ai sanarwa. A lokacin babu irin wannan technology din na ainihin wato EE technology din nan, WhatsApp da Twitter da Telegram gas nan kaza kaza kaza, abinda ake amfani da shi a lokacin sai a rubuta takardu a wawwatsa a mammanna a bangaye ko a kai sanarwa gidan radio. To a yanzu a zamanance za a iya aita sanar da su irin wannan lokuta na ainihin waɗannan ibadoji akan waɗannan hanyoyi, ko kuma ka ɗauki kuɗi ka kai gidan radio ka ce a sanar, ana sanar da abin banza ma, ana taiwa ni ranar haihuwar shi, ranar mutuwar koshi ta zagayo, ranar da aka bashi mukami kaza zagayo, wannan ba aikin banza bane. Wa imsakun an wa imsaku, manzo Allah yace wa imsaku man kana akala, yace wanda ma ya fara cin abinci ya riga ya karya da safe to ya baccin abinci ya azumi, wallahi annahu hatta ma zalika alayhi, a zahiri kaman manzo Allah yace ayi ne a matsayin wajibi, wa aujabahu kama sayati taqriru, ya maida abun wajibi ne kamar da za a zo a bayyana a nan gaba insha Allah. Za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba. Kafin mu rufe, yan media and publication unit sun riga sun fitar da akalla yanzu karatukan nan a MP3 zuwa CD guda biyar, kowane CD na dake da karatu guda 20, ko da haka zuwa karatu na 100 insha Allah. Yanzu akwai shi available ga wanda yake so, zai iya samu sai ya siya ko ya ainihin wato fansa za a ce, ko yana nan dai a wajen su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.